sashi Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashin na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashin hausa.com da zalika raya sauraron mu ta gidan radio amfani fara'a niya sarauniya da dalol a jamhuriyar Niger sai ta alfa radio a kuma su Ghana ba sauraron barkamu da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan sada fasinjojin safa na kamfanin sufurin jihar Niger su 53 ga dangin su bayan kubutar da su daga masu satar mutane gabanin sanar da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban Niger da Muhammad Bazoum na PNDS ya lashe an buƙaci jama'a su rika gujewa yada jita-jita muna da shirin ciwon ya mace da sharhin jaridu na jamhuriyar Kamaru zamu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labarun duniya daga Washington DC
Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo yayin da karin Amurka yake karbar allurar rigakafin cutar COVID-19 babban director a hukumar da ke yaki da yaduwar kwayoyin cututtuka Dr. Anthony Fauci ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da sabbin ka'idoji da matakan da waɗanda suka yi allurar rigakafin cutar za su bi waɗanda hukumar kare yaduwar cututtuka ta CDC za ta fitar wasu daga cikin ka'idojin sun hada da cewa duk wanda ya riga ya karbi allurar baya bukatar sai ya kebe kansa ko da yayi wata mu'amala da wanda ya kamu da cutar ana sashen samun karin wasu alluran yayin da masu hada magunguna suka alƙawarin ƙara kaimi wajen samar da su kamar yadda gidan talabijin na CNBC ya ruwaito masu zanga-zanga a Myanmar sun sake gudanar da gangamin nuna adawa da gwamnatin sojojin kasar ko da ke yawan mutanen da suka fita a birane da garuruwa ba su kai yawan waɗanda aka gani a ranar Litinin ba gungun masu zanga-zanga ya taru ne a gaban ofishin jakadancin kasar Indonesia da ke Yangon bayan wasu rahotanni da suka nuna cewa hukumomin Jakarta na neman goyon bayan wasu daga cikin mambobin kungiyar kasashen da ke kudu maso gabashin Asia kan yadda za a tabbatar da cewa sojojin sun cika alƙawarin da suka yi na gudanar da sabon zaɓe cikin shekara guda masu zanga-zanga dai sun kira ga Indonesia da ta mutunta zaben da aka yi a watan Nuwamba wanda jam'iyyar Aung San Suu Kyi NLD ta lashe da gagarumin nasara Matar da shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jagorantar ma'aikatar harkokin cikin gida ta fuskanci zafafan tambayoyi daga 'yan Republican kan abin da suka kira tsatsauran ra'ayi da take da shi da ya hada da nuna adawa da aikin shimfiɗa bututun man fetur da ake kira Keystone XL. Deb Haaland wacce 'yar majalisar dokoki ce daga jihar New Mexico ita ce wacce Biden ya zaba don shugabantar ma'aikatar ta cikin gida yayin zaman tantance ta da ake a majalisar dokokin Amurka. Haaland ta yi kokarin baiwa 'yan majalisar na bangaren 'yan Republican tabbacin cewa za ta samar da daidaito kan batutuwan da suka shafi haƙar mai da kuma kare filayen jama'a tare da ɗaukan matakan yaƙi da matsalar sauyin yanayi idan dai har majalisar ta tabbatar mata da wannan mukami za ta zamanto 'yar asalin Amurka ta farko da za ta jagoranci wata ma'aikatar gwamnatin Amurka. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum 50 ne suka mutu a gidajen yari uku da ke kasar Ecuador sanadiyar bore da fursunoni suka yi a cewar 'yan sandan kasar. Fursunonin sun yi boren ne a gidajen yarin biranen Guayaquil, Cuenca da kuma Latacunga. Babu da tabbacin cewa ko 'yan sanda sun yi nasarar maido da doka da oda a waɗannan gidajen yari bayan barkewar boren. Cikin fursunoni 38,000 da kasar ta Ecuador ke da su, akan samu artaba tsakanin ƙungiyoyin masu aikata manyan laifuka a gidajen yarin. Ko a watan Disambar bara sai da fursunoni 11 suka mutu sanadiyar irin wannan fada da ke barkewa a tsakanin fursunonin. Shugaban kasar Lenin Moreno ya ayyana dokar taɓaci a daukacin fannin gidajen yarin kasar ya kuma bada umarnin a ƙara ɗaukan sabbin matakan tsaro a gidajen. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf Tiger Woods da ke nan Amurka ya yi wani mummunan haɗari a cewar ofishin 'yan sandan birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce motar Woods ta wuntsula ne a kusa da wani yanki da ake kira Rancho Palabad a jihar California. Lamarin da ya sa sai da aka zakulo shi daga cikin motar da gabanta ya malkwaɗe. Wani watan bidiyo da ya nuna inda hatsarin ya faru ya nuna motar a jirkice a ƙasan wani rami da ke gefen tsauni. An kuma ga baraguzan motar warwatse a inda motar ta faɗi. An dai garzaya da Woods asibitin Habo na UCLA yayin da bayanai ke nuna cewa shi kaɗai ne a cikin motar a lokacin da haɗarin ya faru.
Labarun duniya aka saurara. Yanzu zamu shiga rahotanni. Gwamnatin jihar Neja ta mika fasinjojin kamfanin sufurin 53 ga danginsu bayan kubuta daga hannun masu satar mutane. Daya daga fasinjojin, wata baiwar Allah mai shekaru 65, ta ce sun shiga tashin hankali a hannun miyagun irin. Daga Mina ga rahoton Mustafa Nasiru Batsari.
Da suka share yake banin kwanaki 10 a daji a hannun waɗannan ƴan bindiga. Dattijiya ƴar kimanin shekaru 65 mai suna Malama Salamatu Abdulkadir ta bayyana yadda rayuwa ta kasance mata a dajin.
To gaskiya mun gode wa Allah Ubangiji wata'ala. Gaskiya in ba din kuka taimaka a jiyan nan ba da duka mun yi labor an kashe mu gaba daya. Bindiga dai ba bacci, ba ci, ba sha, kuma suka ce mu gaya muku za su shigo cikin garin Mina.
Suna ba ku abinci?
Eh, suna dauko buhunan abinci su ce mu girka, wani lokaci su kora su su girka su zo su zuzuba mu a hannun mu ci, sannan a ba mu ruwa mu dan tarfa mu sha.
Ai ne sau nawa suke ba?
In muka ci da safe, to in Allah ya yarda kuma sai kuma can kusan magariba kila za su ba mu. In wannan lokaci kuma sai shegu ba za mu ba ku ba.
Ba ku da abinci suke ba?
Taliya da wake, dankali.
Amma wurin nan gari ne suke ko daji?
Daji ne, mun yi tafiya kaman daga nan Mina zuwa Zingiri da kafa.
Amma cin zarafin mata babu?
A'a, wallahi, wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa. Ba su kwana da kowace ƴa mace ba, sun ce in suka kwana da ƴa mace asirin su na karyewa. Sai dai duka. Maza ka in suka shiga hannun su gaskiya maza na jinji. To da suka ji haushi sai suka fara duka mata. Ita a ce ne za su karyo su dinga kima maka.
Yan kananan yaran nan da ke tare da ku ya aka yi?
Jariran nan ba a taba su ba, sai dai in suka yi kuka an san ba su ce kuka ama su ko kuma mu buga muku sanda, sai a rungume su ko mi ihun su.
Bidiyon nan da aka yi kina cikin wanda aka?
Eh, wanda aka sai aka tara mu aka ce mu yi group wajen kusan muna cikin wani hali, mu yi ihu mu ce barayi ne. Ku ce barayi ne, muka ce barayi ne, ku taimaka don girman Qur'ani.
Tun da farko dai sai da likitoci suka duba lafiyar mutanen, inji kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Muhammad Makusidi.
Banda dai gajiya, wasu cutan gabuban jiki don wahalar da suka taya cikin daji, babu wani ciwo mai tsanani, wasu suna da dama ciwon hawan jini da ciwon shuga. Alhamdulillah, ikon Allah ma da muka gwada su suna cikin koshin lafiya.
A yanzu dai hankali ya karkata wajen ganin an kubutar da yaran makarantar kwalejin kimiyya ta garin Kagara da maharan suka yi garkuwa da su a makon jiya. To amma gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna sa ran fitowar yaran nan ba da jimawa ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Gabanin sakamakon karshe da hukumar zaben jamhuriyar Niger Sini ta sanar da ayyana Muhammad Bazoum na PNDS tarayya matsayin wanda ya lashe zaben kan dan takarar adawa Muhammad Usman na LDR Change. Masu bayyana ra'ayi sun yi kira ga jama'a su kauce wa duk wani labarin jita-jita don hakan ne mafi alheri ga dorewar salama a kasar. Daga birnin Konni ga rahoton Haruna Mamman Bako.
Yan kasar ne ke kira ga masu amfani da yanar gizo da makafofin sadarwa na internet domin aikawa juna kalamai na neman tada hankulan yan Niger ko bayyana sakamakon ƙarya na zaben sabanin wanda hukumar zaben ta Niger Sani ta bada.
Sunana Sagaji Mamman Sani mai kasar kuma dalibi ne a jami'a Abdul Munin. Mutane su ji tsoron Allah. To su tuwan ga lokaci da muke. Mun zo cikin wani lokaci wanda ake ana samu akasi. Me akasi? Tunda ana samu mutane masu yada irin resultat ta estimation. Me estimation? Kamar su ba da su yi kiyasi, su dan yi misali sai su yada su ce sai ni ta heddo shi, alhali ba sai ni ta heddo ba. Suna ga zaman kansu saboda su hada mutane su ja hankalin mutane zuwa ga wani tunani na daban da bashi ba. To abin da muke fata mu ga mu annan mutane, to su tabbatar da sani ho Niger ga gawa ba su da wata bayan ta wani kasa duk gani Niger ita an mu ko mu a ita. Ina duk wani kokarin yada wannan labaru na ƙarya biskan rizo sosiyo dan wasu su gani su gaida har su sa shari'a ko abu ya kawo matsala kotun koli a samu mata matsala ta gaza gane abuwa. To su kiyaye su ji tsoron Allah, su sani ho ba sun kai ma ba kansu sun kai ma. Saboda su ma yan kasa na mazubin kasa. Yana duk abun da zai ka tashi hankali a samu kashe-kashe ko yimu wanda zai sa wannan labari da kun ka yada biskan estimation ko kuma biskan maganganu. To ko ku sani har da ku wata har da ku kuna cikin dan sai ya shaye
su ma watan su da na tattauna da su akan wannan zancen sun ce bai kamata ba jama'a na aikawa juna sakonnin ƙarya da sakamakon zabe na goge domin arzuka jama'a zuwa ta da zamna tsaye.
Sunana Muhammadu Bello. Game da harkar yada labarun ƙarya na Facebook da sauransu gaskiya ma'aikata suna jan hankalin mutane kwarai idan wani labari ya zo ka tsaya ka tantance shi labarin nan mai kyau na ko mara kyau na dan haka irin yada labaru hakan ga wanda ba na gaskiya ba na sashen yana gizo gaskiya ana samun sabani kwaran gaske musamman ma bisa zabubbuka tunda kaga irin wanda suka taya su hukumar zabe tana cewa labarin da duk ta bada shine an na gaskiya wanda mutane ka zuwa suna yadawa daban-daban na WhatsApp din nan da ka gani haka sari ba na gaskiya bane su irin wannan labura na WhatsApp suka kawo tashi hankali ga mutane cikin kasa abinda muka fata dai wanga abu ubangiji Allah sa an yi shi lahiya lau kuma ya wuce lahiya lau har wani lokaci mai zuwa yan adawa wanda sun ka wadi su rungume kaddara su kuma masu mulki da sun ka Allah ya ba su su yi kokari su wa mutane aiki
sunana dan iyataya to zabe dai misali an ga inda yabbi a mutane talaka su gane cewa wadi gabakin su bai dace ba shine da kusa zama jarasani ta wadi da kanta sannan ai wannan murna to shi gaban shani na mutane baiwa ka hana ai wannan ko hukuma ba ta iya hana tunda abun ba ga hannun hukuma yake ba amma dai shawara abun da ya kamata yan kasa su yi da yan fartutukka kuma masu mulki da nafsu ci mulki misali shine da kudin alfa ba ga mutane hankalin mutane kwanta saboda asamna lahiya
kiranye ne ake yi a ko ina a duniya a halin yanzu wa yan Niger domin su kwantar da hankulan su kuma su san cewa Allah ne ke bada mulki ga wanda ya so a lokacin da yake so Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
kara shafa muryar Amurka ake sauraro ga Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba
Assalamu alaikum Barka da kasancewa da shirin ciwon yammaci wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu Yau a cikin shirin ciwon yammaci zamu ci gaba da tattaunawar da muka fara a game da tarbiyyar yara da yanayin halin tsaro da yankin arewacin Najeriya ke fuskanta sannan zamu ji yadda kasancewar Dr. Ngozi Okonjo-Iweala mace ta farko yar Afirka kuma yar Najeriya ta zama shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya zai iya karfafawa mata gwiwa kamar a makon jiya muna tare da Hajiya Maryam Gundu masaniyar halayyar dan adam da kuma Hajiya Balaraba shugabar matan Hausa Fulani yankin birnin tarayya Najeriya Abuja ai sauraro lafiya to Hajiya Maryam ke menene ra'ayinki game da raba yaya da iyayensu
to wannan kin yi sara akan gaba inji Bahaushe saboda ni wannan abun ya faru da aure na na farko yarinyata tana shekara 3 na rabu da mahaifinta aka raba ni da yata saboda a lokacin ban ma fara aikin gwamnati ba duk da na san cewa addini ya bani damar in ji haƙina a kotun shari'a a karbi yata a maida mu a hannuna amma dole ce ta sani na hakura kuma da yawa mata suna samun kansu cikin irin wannan halin da na samu kaina to me yake kawo irin haka na farko ilimin addini musamman ma ilimin aure yayi karanci a jama'ar musulmi a addinance idan namiji ya rabu da matar shi ka bar mahaifiya yaranta ta kula da shi haka addini ya yarda da shi har sai ya kai wani lokaci amma ba a bin dokar addini zaka ga wani lokaci ana cin zalunci mata da yawa sannan mata inda ba su da karfi ko ba su da masu tsaya musu sai kaga dole sun shiga damuwa amma bayan da za su abun sai ya iya zama ma wasu matan matsala koda kana da yanda zaka yi wani lokaci sai ka ji an ce idan aka yawaita jayayya akan yaro ai Allah ma na iya karba abin shi wannan magana tana daya daga cikin abin da ya hana ni in yi jayayya akan karbar yata na daya kenan sannan na biyu bani da karfi lokacin bani da sana'a ban fara aikin gwamnati ba dole ce ta sani na hakura saboda na san cewa ni Allah ya ce in kula da yata har sai ta kai wani munzali sannan ta ko ta yi aure ko kuma in ta balaga ta koma wurin mahaifinta so kuma zaka ga cewa ana yawan samun rashin sa'a wasu matan ba su da imani duk saboda tun farko ba su samu tarbiyya zaka ga suna wulakanta ƴaƴan da ba nasu ba suna fifita nasu ƴaƴa suna azabtar da ƴaƴan da ba nasu ba a shekarar baya nayi ta ganin videos na cases irin waɗannan yaro uwa ta tafi ta bar shi an wulakanta shi an azabtar da shi ana irin wannan cin mutuncin kuma ko a unguwa a kasa samun wanda zai yi magana ko ya kai kara ga hukuma a kwatar ma yaro hakin shi. Cikin lockdown din nan aka samu wani yaro mahaifin shi ya daure shi ga turke irin na awaki inda ake daure talotalo tare da dabbobi yaron nan yake kwana yake kwanci ake ci abinci komi ruwa komi iska saboda mahaifiyar shi Allah yayi mata rasuwa. Akwai mata uku matan mahaifin yaron nan suna rayuwa a cikin gidan nan tare da ƴaƴansu lami lafiya amma yaro yana daure da ruwa da iska abinci ma ya kai cewa kashin dabbobi yake diba na mutuna cewa duniya ba wurin zama bane inda mahaifiyar wannan yaron ta je kai ma za ta iya kasancewa da kai wa zai rika maka ƴaƴanka baka tunanin cewa kai ma sai Allah ya sa naka ƴaƴa su shiga irin wannan hali ko baki mutu ba mace ki yi tunani ki ga rabuwa za ta iya kasancewa tsakaninki da mijinki yaya zaki ji idan ke ma yaranki suka samu kansu cikin irin wannan rayuwa ta kunci maza kuma ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin da Allah ya shimfida a rayuwar aure yaro idan ya tashi babu soyayya a rayuwar shi sai kaga shi ma ya taso babu soyayya cikin rayuwar shi kuma idan baka da soyayya a rayuwarka sai kaga ko imanin ma sai ya ragu dan sai kaga mutum wanda bashi da soyayya a rayuwar shi zai iya aikata komi na rashin tausayi ko rashin imani saboda shi ma yana ganin haka yayi rayuwa don haka wannan zafin wahalar da ya sha na rayuwar shi tun yana yaro kuntata mishin da aka yi sai yayi kokarin ya huce haushi akan mutane daya to ko wannan kadai yana iya kawo ta'addanci a kasashen mu mutuna cewa rayuwar nan duka nawa ce
ta yaya kasancewar Dr. Ngozi Okonjo Iweala shugabar kungiyar hada-hadar kasuwanci ta duniya zai bai wa mata kwarin gwiwa a kasar mu Najeriya da ma nahiyar Afirka baki daya
abinda zan faɗa shine ya kamata iyaye maza da mata mu farga mu gane cewa ƴa mace alheri ce iliminta yafi komi alheri saboda akwai inda aka ce ilmantar da ƴa mace daya kamar ilmantar da duk duniya ne ko zamanin annabi mata sun nemi ilimi babbar malama ta dukkan zamanin da ya gabata bata kai Aisha radiyallahu anha ba sahabbai da dama suke zuwa su duka a wurinta su nemi bayanin hadisan annabi bayan rayuwar shi ai yanzu ma ya kamata maza da mata iyaye mu gane cewa akwai mata da yawa da muke gani ba sai ka jira abu ya kawo kanka ba ana ta cire yara daga makaranta ko a hana su karatu a kai su talla ana bata musu rayuwa su zo su yi aure babu ilimin nan babu ba a koyi sana'a ba a samu ilimin da za a fita a nemi aikin da aka yi ba dan a samu kudin lalura duka bukata sai a dora ta akan namiji namiji dole ya gaji kowaye ake yawan tambaya kullun yau bani gobe bani dole namiji ya gaji kuma dan haka wata rana bakin cikin ma yawan tambayar shi zai iya sa ya aikata abinda ba daidai ba ya kawo tsana ya dora ma ƴa mace, don haka mu empowering ƴaƴanmu mata. Ƴa mace yau ta ma fi nan wani namiji tausayi, sai kaga ƴa mace ita ke rike da iyayenta bayan ta girma, su kuma sun tsufa. Amma wani namijin zaka ga idan ya nemo sai ya kai ma shi kuma nashi surukai. Idan ƴa mace na da ilimi zata iya rika kanta, zata iya rika ƴaƴanta, zata iya rika iyayenta da ƴan uwanta, da shi kansa ma namijin idan ba shi da shi zata iya taimaka mishi, sai kaga an zauna lafiya. Amma tun farko kafin mu sa su a hanyar ilimin nan, mu tabbatar da mun ba su tarbiyyar da duk inda za su shiga za su kiyaye tarbiyya. Ka bar ƴarka mace ta nemi ilimin addini, sannan kuma ka bari ta nemi ilimi na zamani. So da yawa zaka ga miji ya zo ya auri mata, ya tara ƴaƴa da waɗannan mata, Allah ya kawo mutuwa tsakaninsu ko ya kawo rabuwa tsakaninsu, sai kaga an bar wata mace da lalurar ƴaƴa ba ta san yanda za ta nemi abin da za ta ci ba, balle ta taimaka ma ƴaƴanta. To ko dan wannan ma shi kansa ma babban muhimmin abu ne wanda yake iya sa tarbiyyar yaro ta lalace, yaro ya shiga wata hanya ya dan sace-sace ko kuma ya shiga hanyar ta'addanci. Don haka iyaye, ku bar ƴaƴanmu mata su tashi tsaye su nemi ilimin addini, kuma su nemi na zamani. Yana da matukar muhimmanci. Yawan fitina da zubar da jini da zaluncin mutane da ake ci yana hana ci gaba. Sai kaga muna ta cewa shugabanninmu sun ci zalimmu, shugabanninmu suna cin amanarmu, mu kanmu muna cin amanar kanmu.
Tomi Suraro, a nan za mu dasa aya a cikin shirin ciwon ƴamaci a yau. Sai zuwa makon gobe, mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake fatar Allah ya ba mu wani lafiya.
Awal Garba, kawo mana sharhin jaridun Kamaru.
Shirin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Dalibai Sade ta kasar Jamhuriyar Kamaru, an ita kuma ta rubuta mana cewa wani basarake a bangaren jihar yammacin kasar Jamhuriyar Kamaru mai suna Jean Raymond Sakoju ya ce shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Biya ya mance da sarakunan gargajiya cikin al'amarin gudanar da gwamnatin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Kalara, an ita kuma ta ce ta gano wata madakala da ake shirya mata na zagon kasa, kallon yadda kamfanin yake da barjini a kasar wajen yada labaru masu inganci. Amma ta ce yanzu haka dai an hada baki ne da wasu manyan alkali na kasar don rufe kamfanin a kasar Kamaru, wanda ta ce yanzu dai ta yi yunkuri na ganin yadda za ta yi ita ma ta bullowa waɗannan ɓangarorin na kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar The Guardian Post ta kasar Kamaru an yi ta mutunci a yanzu haka dai jami'an tsaron kasar Jamhuriyar Kamaru sai kokari matuƙa gaya na ganin cewa sun kwato yara ƙanana da kuma waɗansu tsofaffi mata a hannun ƴan bindiga da ke neman halaka su a gundumar Leyuka da ke jihar Yamma maso kudancin kasar Jamhuriyar Kamaru, inda ake ta takaddama tsakanin masu neman datsa kasar gida biyu. Yau shekaru uku kenan da ake ta rikici yaki cinyewa a kasar ta Kamaru.
Sai kuma jaridar Leyu ta ce hukumar da take yaki da ta'addanci a kasar Kamaru yanzu haka tana kokarin dankara waɗansu waɗanda aka gano cewa suna da hannu a kan gudanar da yakin zamukan harauta ke a kasar. Sai jaridar Kanara, inda ita kuma ta gurmata mana cewa yanzu dai Shanti Diomo, karamin ministan shari'a ne na kasar Jamhuriyar Kamaru, kasar Faransa ta yi kokari na ganin cewa za ta maka shi a gaban kuɗi domin a cewarta yana nuna bambanci tsakanin baƙaƙen fata da kuma fararen fata. Jaridar Economy kuma cewa ta yi kasashen da suke ƙungiyar ta haɓaka tattalin arzikin nahiyar Afirka ta tsakiya sai maka sun gudanar da taro a kasar Jamhuriyar Kamaru don neman hanyoyi na inganta kasuwanci tsakanin su da kuma farfaɗo da harkokin noma da kiwo. Jaridar Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ita ban kudo mana cewa dai har yanzu manyan motoci dangane da kayayyakin masarufi da kayayyakin abinci sama da guda 1000 ne yanzu haka suke jirge a kan iyakar kasar jamhuriyar Kamaru da gabashin kasar da kuma kasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Kasancewar tawayen kasar banki ya zaka suna ta aftabu da kanunsu da dakarun tsaron kasar. Za mu kammala shan jarumin namu na wannan makon ne da jaridar da mai sadi ta rawaito mana cewar gwamnatin kasar ta Kamaru ta taka rawar gani wajen kawo tsaro a bangaren yan awaren kasar, wanda a yanzu haka ne aka sauki baki masu buga wasan tamola, kuma yanzu haka suna gudanar da wasanninsu ba tare da waɗansu matsaloli ba. Muhammad Awar Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A yau 24 ga watan Fabrairu, muryar Amurka ke cika shekaru 79 da fara gabatar da shirye-shiryenta. A duhun kwanakin farko na yakin duniya na biyu, gwamnatin Amurka ta ga cewar akwai bukatar samar da hanyar maida martani ga farfagandan 'yan Nazi ta wajen kafa nata kafar labarai wadda za ta rika bayyana labaran gaskiya ba tare da nuna bambanci ba. Don haka aka kafa muryar Amurka a ranar 1 ga watan Fabrairu 1942. Ta kuma fara yada shirye-shiryenta na farko na minti 15 a Jamus a ranar 24 ga watan Fabrairu. Muryar Amurka ke magana daga Amurka. Kulli yaumin a daidai wannan lokacin za mu rika yi muku magana kan Amurka da wannan yankin. Labaran ko na iya zama masu daɗi ko marasa daɗi, za mu dinga tsarge gaskiya ko mi ɗacinta. Tun daga farko, muryar Amurka ta ɗau azamar ba da damar sanin rayuwar Amurka. Kamar yadda doka ta tanada, dole muryar Amurka ta ba da labarai na gaskiya, kuma sahihai kana da bayyana manufofin Amurka da ma'aikatanta, haka zalika da manufofin Amurka. Nauyi ne akan muryar Amurka ta ba da labaran Amurka ga duniya, a cewar tsohon shugaban Amurka John Kennedy a ranar da take cika shekaru 20 da kafuwa. Wannan babban aiki ne mai wuya da kuma sarkakiya, a bangare guda kuma wata kafa ce ta gwamnati, don haka kan iya zama kafa ta al'umma, kuma aiki ne na yada labarunmu a duniya ta yadda zai bayyana tsarin demokuraɗiyya da kuma yadda Amurka za ta burge. A wani bangaren kuma, a matsayinki na mai taka rawa wajen jaddada 'yanci, wajibi ne ki bada labari namu ta hanyar gaskiya, ki bayyana kamar yadda Oliver Crowell ya ce game da zanen shi, a zana mu kamar yadda muke da tabanmu da kurajenmu, dukkan abubuwa game da mu waɗanda ba lallai ne su burge nan da nan ba. Gabadai-gabadai kafa 40 zuwa ƙasa, 2.5 kintsawa. Haka dai a faɗin duniya suka ji labarin gaggarumin nasara da aka samu a wannan ƙarnin a muryar Amurka, ciki har da sanarwar da mutane sama da miliyan 615 a faɗin duniya suka ji na yadda aka isa duniyar wata a ranar 20 ga watan Yuli 1969. Natsuwa ta samu, nikiya ta sauka. Kamar yadda ma'aikatar harkokin kasashen waje ta wallafa a shafin ta na Twitter a ranar 1 ga watan Fabrairun 2021, lokacin gabatarwar ta ta farko, muryar Amurka ta shaidawa masu saurare cewar labarai masu daɗi ko marasa daɗi za mu gabatar muku gaskiya ko mi ɗacinta. Tun daga wannan shirin na farko har zuwa yau, muryar Amurka ta sanar tare da kawo jama'a tare a duk faɗin duniya wajen goyon bayan 'yancin demokuraɗiyya. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru da Mai Alkaya da na jagoranci shirin, ke fatar mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.